الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وجزاك الله تبارك وتعالى وجزاكم الله وإياكم dai wannan lokaci da muke cigaba da karatun mu na tafsir kamar yadda muka saba a kowane lokaci muka bance wannan dai zuna Allah ta'ala za mu cigaba da inda muka tsaya yau muna litini 20 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wannan shi dace da 10 ga watan 3 shekara ta 2026 a kalandar Turawa. Shi wani? Da kai goma ba ku? Tara ga wata uku. Shekara ta 2026 kenan a kalandar Turawa. Muna cikin suratul Yusuf, kamar da uwa suka sani, amma kafin mu karanta abin da ke gabanmu ga wannan yana cewa wai da ɗaya sallar tarawih a masallaci da yin ta a gida wani ne su halala kila yana da yin kota hajji mai gina ko albumu da wannan kiyamun Ramadan da ake yi a cikin masallaci ya ce yin su a masallaci shi ne fi falala ko ko yin su a gida wani ne su falala to wannan salloni dukkanin su ko ka ce wannan salla ta kiyamun Ramadan ko tarawih ko bi ta kira ta tahajjud ko kaza salloni ne na nafila da suke tattare da alkhairi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda yayi su imanin wa ta saban gofar lahu wa taqaddama min zambi amma cewa wani ne ke falala yin su a masallaci ko a gida abin da annabi shine kowanne daga cikin su annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya sallace su a gida ya mace malama annabi ya sallace su a gida sannan ya sallace su cikin masallaci abin nufi yin su cikin gida sunna ne yin su kuma cikin masallaci ba sunna ne yin su cikin gida yana da falala yin su cikin masallaci ba yana da falala amma kafan ka ce da ni yin su kaza ne fadala to nan kamar yana da wahala ka faɗi haka wallahu a'lam dalili shine kamar yace kowanne su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi su yayi cikin gida yayi a masallaci sannan ya faɗi fadalan yin sallar nan a cikin gida kuma ya faɗi fadalan yin ta a masallaci kaje cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa afdalu salatul mar'i ko afdalu salatul rajuli fi baiti illa al-maktuba cewa wasi alkhairin sallar da mutum zai yi ita ce sallar da zai yi cikin gidansa in kana da wace sallar ce ta fi fadla wadda mutum zai yi annabi ce ita ce sallar da mutum zai yi cikin gidansa sai ce illa al-maktuba kada ita sallar farilla kada sai sallar farilla kaga idan kuka liwa da hadisi ita wannan kiyamu ramadan ai ba sallah ko illa jiwa in ka kalli wannan hadisi to za ka ga yin tijira da nazar zuwa Allah ga kiyamu shi a mafhumin da za ka fahimta cikin wannan hadisi game da yin ta kuma cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi shi wa cikin hadisi sahihi cewa idan mutum ya sallaci wannan wannan sallah ta qiyamu ramadan ko tarawih ko tahajjud ta ne da liman bai juya ba har sai da liman ya juya wato ne wannan aka gama sallar da shi bai tafi a jin shi ba a daidai lokacin da liman bai kammala sallar ba annabi ya ce kutiba lahu qiyamu layla ko kutiba lahu qiyamu layla za a rubuta mishi kamar ya tsaye zayan gabaɗayansa to kaga wannan wata falala ce ta mai bi mai girman gaske wacce take kunshi ga cewa ka yi sallar a masallaci tare da liman kuma kar ka juya har sai liman ya yi ya kammala sallar ta fa sai da kai wannan za a rubuta maka kamar ka sallaci da gaba ɗayansa wanda ba hudin shi ba ga wanda ya sallar cikin gida irin wannan falala ba hudin ta ba ga wanda ya sallace irin wannan sallar cikin gida ba sannan shi wacce hadisi shi ma ko ka da ne kawo dazu kuma shi ma ma'anar shi tana ne gaskiya cewa duk sallar da wani mutum zai yi zai ba ka fari labaci to ya fi kyau ba ya fi falala ka yi cikin gidan ka to abin nufi wannan sallolin ko ce yin wannan sallah a cikin gida yana da falala sunna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sannan yi cikin masallaci shi ma sunna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi abin da dai adda muhimmanci a nan wurin ko da ba lalle ka tabbatar da cewa wane ne ke falala ba abin da aka muhimmanci shine ka yi abin da ke nishadi ne gare ka wato za ka yi shi da cikin nishadi da karsashi kuma ka yi abin da zai zama ya fi ikhlasi da tsabtace aiki kai ka san wane ne ya fi kai ka san wani ne kai da za ka yi sallah tsakaninka da Allah ka yi ta cikin gida zai fi tsafta da ikhlasi ko ku ka zo masallaci yin ta cikin gida ko yin ta cikin masallaci cikin jama'a ya fi ka samu da shari ko ku ka yi ta kai da cikin gidanka wannan wasu abuwa ne da kai suka shafa kai da za ka yi sallah sai ka kalli wannan sai ka zaɓi yayin da ka zaɓa kuka nan wa'a wata rana ka yi ta tare da liman wata rana kuma ka yi ta cikin gida wannan babu wata matsala cikin insha Allah wannan shi kuma abin da yake cewa shine shi mutum ne mai hali yana da kuɗi kenan iyayen shi suna raye to shine ya samu kanshi cikin wani yanayi yake nema a bashi shawara uban shi yana son ya yi aure saboda ka yi nemi ya yi mai aure ko ya kawo abin zai aure to shi ne shi kuma ya fahimci cewa lalle idan ya yi doyar da za a yi ya yi mai uban aure tare da cewa yana iya yin haka akwai abin da za a yi mai uban aure amma ya yi mai uban aure to lalle ko idan ya ce zai yi mai uban auren a sarari ko ba za ta yarda ba ko shi kenan ba za ta da yi mahuban shi a wuri ba to idan kuma ya ba da dukiya aka yi wa aure a sirrance to idan uwar ta fahimci shi ya ɗauki na wuta kali da auren to shi ma akwai matsala to shi ne ya samu kanshi cikin wannan yanayi yana son ya taimaka ma uban shi uban shi yana son aure amma kuma yana jin tsoron zai biyo baya wajen mahaifiyar shi ni ya kamata yi kenan wace shawara kamata ba shi. To shawara je kamata ba ka sai ka sa hikima. Ka sa hikima cikin wannan yanayi da ka samu kanka ciki. Mahaifinka mahaifinka ne yana da haƙƙi a kanka. Mahaifinka mahaifinka shi tana da haƙƙi a kanka. Amma ba dama shi mahaifin yana son aure kuma kai ka tashi akwai abin za a yi masa auren kuma yana buƙatar auren kuma ya nuna lalle kai yau da za ka yi kai mashi aure. To kaga ko a sarari ka fito ka ce za ka ba da kuɗi a yi auren a lokacin da ita mahaifiyar ta ce ba za a yi haka ba. To ta shiga hurumin da ba nasa ba. Ta shiga hurumin da ba nasa ba gaskiya. Ina fatan gani. Don ita ba ta da hurumin ta ce mijinta bai aure. Ba haƙƙinta ne ba wannan. Ta tsallaka a bisa haƙƙinta. To saboda haka abin da ne nake son shi wallahi a'lam. Tunda shi baban da aka yi ce yana son shi aure. To ka taimaka mai shi aure baka san dalilin da yasa yake son ya aure ba. Yana yiwuwa akwai wata matsala wadda ba zai ka san matsala ba kai da a matsayin ka na tsaya ba. Yana yiwuwa yana cikin wata damuwa muka ce wadda ba lallai ne kai ka santa a matsayin ka na tsaya ba. Ta yasa yake buƙatar aure. To lallai ka taimaka mai shi aure. Tun da yana buƙata kuma kai alhaji kake kana da kuɗi. Illa dai ne sai ka sa hikima. Ita ma zai taka ba mu da shi a kai to kai sa'in sa ko tafaɗi-tafaɗi ba shi muke nufi ba amma dai ka sa hikima sai da za ka taimaka mahaifinka a wannan bukata tashi sannan ita ma mahaifiyar ka sa hikima wajen yi mata duk abin da take so amma ba abin da ya tsallaka hurminta ba ba abin da ya tsallaka hurminta ba ko da kuwa wanda ya kama a tayi wasu makusantanta cikin matsalar da don ta fahimci abin da a daidai. Don ta fahimci abin da a daidai ta fahimci abin da a haƙƙinta kar ta ce ka yi laifi ko ta tsine maka ko ta ce maka kaza saboda ka taimaka ma babanka zai aure ita kuma ba ta son baban naka ya aure. A dai sa hikima kwarai da gaske in aka sa hikima to ana samun mafita. Ana samun matisa kamar yadda ce ana iya tako wasu cikin matsalar wa'inda suke makusanta ne don su shawarce ta su za ta magana su faɗa mata abin da daidai. Amma Allah ya kiyaye ko da duk an yi haka ba ta yarda ba ai kaga ko tsini maka ta yi ta tsini ba banza. Ta tsini ba banza mana. Tunda ai baka saba ma Allah. Baka saba ma Allah ta'ala ba lokacin da mahaifinka ya ce kai mashi kaza. A daidai abin da ya ce a daidai lokacin da abin da ya ce kai masa bai saba ma shari'a ba. Kai masa ita kuma ta ce Allah ya tsine maka zuciya ta tsine ma banza. Ta tsine ma banza mala. Amma dai ba mu ce ka ɗauki matakin da abin da zai kai abin ya kai haka ba. Ba mu ce ka ɗauki matakin har abin ya kai haka ba. Amma dai la sama Allah ko da abin ya kai haka ai ita in ta ce taimaka wata mummuna a cewa ba za ta yi tasiri ba tunda ai ba kai mata abin da Allah ya ce karkai mata ba. To wannan shi ne wallahu ta'ala a'lam. To kamar yadda yake muna cikin suratul Yusuf wanda aya ta 100 har yanzu mun gama ta ba ko? A sake karanta ta mallam.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاءتكم من البدو من بعد أن نظر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف
ورفع أبويه على العرشية لقى ما يسنى سيدور السوء كان قد أنسنى ملكي وخروا له سجدا سوك فاتي سنة مسؤول بيت وابو سجودة قديش وقال سيدي يا أبتي يا مهتنى هذا تاويل رؤيا ونشيني فسر المفلكين من قبل كنت بني حقا فجعلها ربي حقا hakika ubangiji na ya sanya mafarkin nawa hakan a matsayin gaskiya wa kada ahsanani kuma hakika ubangiji na ya kyauta zamani da akarja ni min sijini a yayin da fitar da ni daga kurkuku wa jaa bikum min al-badwi ya zo da ku daga kuma karkara min ba'di an dabba shaytan da bai wa bai da akwaji bayan shaytan ya yi kokarin yin hijira ta farna akalila da takani yan uwana inna rabbi lillahi ubangiji na lasifu mai rasa tawani lima ya sha'u da abin da yaso innahu huwa al-alimul hakim sai Allah ta'ala aw sai Allah ta'ala al-alimu wa salidi al-hakimu kuma yake cewa rabbi ya ubangiji na kada ataita ni bil mulki hakika ka baki mulki wa allaqtani min tawil al-ahadith kuma ka sanar da ni fassara mafarki fasirar samawati wal ardi ya ubangiji makajin kambai da kambai anta waliyi kai ne mutumin cella wa lina fi dunya wal akhira duniya da lakhira tawakkalu muslima ka karbi rayuwa ta ina musulmi wa alhaqqani bis salihin sannan ka riskar da ni da mutanen kirki salihan bayi to aya ta dabi kamar mutumin har yau gumu kai karshen ta ba da take nuna mana mashhad na kissa da iyayen annabi su suka shiga wurin sa a majalisin sa ya dora su kan sarirul mulki suka fadi suna masu yi masa juna da iyayen da yan uwansa kuma shi annabi Yusuf ya ce wa mahaifinsa ya abati ya mahaifina haza tawilu ru'yaya wannan shine fassara mafalkina min kamar sun gabanin haka karja ala rabbi haqqa ubangiji na ya sanya mafalkin a matsayin gaskiya ga yan uwa na 11 suna masu su da gabana da ka kuma kai da mahaifiya ta wanda wannan shine fassara ni ra'aytu 11 kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin to shine bayan wannan sai ya ce wa kada ahzanani alhali wato tabbas ubangiji na ya kyautata mani ubangiji na ya kyautata mani idan akharijani min as-sijni yayin da ya fitar da ni daga cikin kurkuku wannan da muka ce bayan ya ce Allah ta'ala ya sanya mafalkin da yayi haƙan a matsayin gaskiya gashi a aikace su goma sha uku su da mata su duda kamar yadda ya gani a cikin mafalkin shi ne ka ce lalle ubangiji na ya kyautata mani in akan da ni min sijil yayin da fitar da ni daga cikin kurkuku muka ce fitar da shi cikin kurkuku wa mushakka ne ba shi babba da Allah ya mata shi ne yake itirafi da hurki da wannan ni'ima da Allah ya mata a dan wurin mun ishara jiya cewa al-Imam al-Baghawi rahimahullah a tafsirin ta ya bayyana cewa wani abin sha'awa a nan annabi Yusuf alayhi salatu wa salam shi dan shi kurkuku ba shi ne kadai matsala gare shi ba shi ne kadai matsalar da ya yi fama da ita ba kafin ya shiga furku ko an kada shi cikin rijiya ɗan wata ne suka kada shi cikin rijiya sai ce matsalar shi ba ta furku to lokacin da adam wurin zai ambaci ni'imomin da Allah ya masa to sai zama shi babu shakka Allah ya fitar da shi daga cikin rijiya shi ma ni'ima ce babba gaskiya kamar yadda ya fitar da shi daga cikin kurkuku ne ya daga cikin kurkuku shi ma ni'ima ne babba amma abin sha'awa nan bai ambaci matsalar da ta shafi ni'imar da Allah ya masa wajen fitar da shi daga cikin rijiya ba sai tsallake wannan ya dawo kan magana akan ni'imar da Allah ya masa fitar da shi daga cikin kurkuku dalilin haka shi ne ɗan uwansa su ne sanadiyar ko su ne ma suka kada shi cikin rijiya to da zai faɗi wannan matsala da zai faɗi matsalar zama shi cikin rijiya to zai zama cewa wato ya faɗi laifin da ɗan uwansa suka yi barkaina to saboda karrama su da mutunta su kuma da nuna tabbas ya yake masu abin da suka yi maka a cikin abin da ya gaya musu na cewa la tasriba alaikum al-yawma to sai zama ya ga rashin dace wanda ya magana akan zama su cikin rijiya ya fi tabbatun wannan duk da zaman sa ne ma ina fatan gadi ya ketare shi ya yi tabbatun sa ya ambaci nema ta biyu ita ce nemar fitar sa cikin kurkuku wa qad ahsana bi idza akhrajani min as-sijn sannan ya ishara cewa wasu malamai sun ce bayan wannan ma wala Allah na daga cikin hikimar da ta sa Annabi Yusuf alaihi salatu wa salam ya ambace fitarsa daga cikin rijiya akwai daga cikin kurkuku a matsayin nema mai girma da Allah ya masa bai ambaci wancan na fita daga cikin rijiya ba suka ce saboda in ka kalli wato abin da bai bayan kowace jarrabawa da ta faru gare shi to abin da ya faru gare shi bayan ya fito daga cikin kurkuku to ya fi zama babban ni'ima ina fata gani wato idan ka kalli zaman sa cikin rijiya jarabawa ne amma da ya fito daga cikin da Allah ya fitar da shi daga cikin rijiya abin da biyo baya shine bautar da shi aka yi ko ku gani ba fitowar sa muka ce cikin rijiya na'am ni'ima ne kuma ne ba ne ba amma da ya fito daga cikin rijiya abin da biyo baya fitowar cikin rijiya shi ne an maida shi ne bawa zaman shi cikin kurkuku kuwa shi ma jarabawa ne amma da ya fito daga cikin kurkukun sai ya samu wani abu daga Allah wanda yake abu ne mai girma shi ne sai zama al'aziz kun gani to suka ce in ka kalli wannan shi ma to sai ka ga in ka kalli wannan jami'in sai ka ga fitowarsa a cikin rijiya ni'imar da ta fitowarsa daga cikin kurkuku ni'imar da ta biyo bayansa ta fi girma gaskiya ta fi girma sama da ni'imar da ya samu ta fitowa daga cikin rijiya to shi yasa ya ambaci ni'imar da ta shafi fitowarsa cikin rijiya saboda ya ta sama shi daman ya zama babban mutum ya zama azizu misra amma fitowarsa daga cikin rijiya ni'ima ne amma abin da bayan ta shi ne an bautar da shi da kashi ma kurkuku an kai shi ko ku gani ba to wannan shi ne wallahu ta'ala a'lam to duka dai suna daga cikin wato abin da malamai suka hasasu a cikin cewa kada ahsana bi wa kada ahsana bi idza akhrajani min as-sijn sannan ce wa alaikum min al-badwi bu haka kuma Allah ta'ala ya dauka ta mani da wato yana daga cikin kyautar sa wanda Allah ta'ala ya bani ya shine ya zo da ku daga karkara wa ja'a bikum min al-badwi haka kuma Allah ya mai ni'ima wacce ta kunshi cewa ya zo da ku ba ku mun haɗu da ku kun baro karkara shine al-badwi wallahu alam wasu malamai suna isharar cewa mutanen nan ba wai ƙauyawa ne ba na'am al-badwi shine ƙauye wasu kuma suna cewa shine al-basit min al-ard wato wuri dai wanda ka sa wanda yake dan wurin da aka tare da inda mutane suke zaune hadisin da yake muka ce su malamai sun ce ba wai kauyayewa ne da ma'anar cewa asalin su su suna zama kauye ne ba, amma abin da ya faru har ya nuna cewa waje abikun min albadwi a su mutane ne da suke makiyayi suna da dabbobi, to dabbobin nan sai suka hukunta cewa raƙuma da waye suke da su, dabbobin nan sai suka hukunta cewa su tare da musu wuraren da za a ɗaure su wurin kiwo inda yake karkara ne, to wannan sai hukunta cewa suna zaune inda dabbobin suke suna kula da hidiman dabbobin su, wannan wuri inda suke kula da dabbobin su shine albadu, kun gane ko, amma ba wai gari ne mai zaman kansa kace su asalin su ƙauyawa ne ba, zaman su albadu ko cikin badu haka din ya faru ne sakamakon zama suna yi ma dabbobin su hidima, dabbobin suna da yawa, don haka zaman su cikin wannan albasir ne al'adu ya zama cewa dole ne, to almuhimmi dai suna can cikin wannan farfajiyar fili din inda dabbobin suke, sai da shi Allah ta'ala ya tattaro su gaba ɗayan su ya zo da su na annabi Yusuf, to wannan shine waje a cikin min albadu yace min ba'ani annan zaga shaytanu bayni wa bayna ikhwati, bayan shaytan yayi fisga ta barna shine nan zaga shaytanu, shaytan ya saka fisga yayi fisga tabanna bayni wa bayna ikhwati tsakani yan wara nan zaga yan zagu, wato shine fisga ta barna wacce shaytan yake yi wa dan adam, wa imma yazghannaka min ash-shaytani nazghun fasta idhillah ko lahu huwa as-sami'u al-'alim, to shine yake cewa bayan shaytan yayi fisga ta barna tsakani da yan uwana, to duka sai wadanda abuwa gashi sun kasance tattare da ni wa'inda suke nema ne mai girman gaske, kun gane ko, wa kada ahsana bi idza akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-badu, nan duka yana kirga nemomin da Allah ya masa ni alayhi salatu wa salam, to nan wurin kazalika malamai suka ce da ya kawo wurin maganar بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي nan wurin sai zama cewa shi ma kamar waccan magana da muka yi ta dazo abin sha'awa yazo ambatan abin da ya faru ko ya ishara yazo ga abin da ya faru tsakanin shi da ƴan uwansa, to bai ambaci abin baro-baro ba, bai ambaci abin baro-baro ba bizada, wato bai ce bayan ɗan wani sun kaɗa cikin rijiya ba, ko ku gani ba, bai ce bayan wannan ni'ima da Allah ya mani na samu kaza na zama kaza bayan ɗan uwana sun kaɗa ni cikin rijiya, bai faɗi haka ba, amma sai ce min ba'di an nazaga shaytanu bayni wa bayna ikhwati, da zai ishara ma ga matsalar bai ko ambaci wato ce bai jingina matsalar zuwa ga ɗan uwan shi kai tsaye ba, to sai nuna matsalar daga wani, ha, daga shidan da farko dai muka ce bai ambaci matsalar tsaro-tsaro ba, sannan matsalar sai danganta ta ga shidan bai danganta ta ga ƴan uwan ba, alhali kuma tabbas na'am shidan shi ne umul haba'is ne abin, amma su kuma su suka yi mubasharar aikin ko, amma duk da haka bai nuna su suka yi aikin ba, to duka wannan karramawa ne gare su kamar da muka yi a wancan da idan bai ambaci cewa Allah ya masa nema da ya fitar da shi daga cikin rijiya ba, nan ma haka ne ya yi don ya karrama ƴan uwansa kuma don ya zama nesa-nesa da wata kalma wacce zai sa su cikin damuwa, sannan ya kiyaye alkawarin da ya musu na cewa abin da sun kai masa ya yafe masu ko bai zai sake ambata musu shi a matsayin sai mata laifi ba, la tasrifa alaikum al-yawma, to duk kiyaye wannan shi yasa duk waɗannan kalmomi da annabi Yusuf yake amfani da su yana amfani da su cikin hikima ba tare da ya ambaci laifin da ƴan uwan nasa suka yi masa ba, min ba'di an nazaga shaytanu bayni wa bayna ikhwati, وتيجي إن ربي لطيف لما يشاء اللي هو بجيل ذات آلة لطيف ميراث ثواني لما يشاء غالين ليسو ألا ميراث ثواني غالين ليسو لما يشاء ما لم يسو كشي ما ناكشي لما يشاء يتوانا ما لم يسو كشي كنا دمعنا مني إن ربي لطيف لما يشاء أي إن ربي لطيف لمن يشاء إن كان أنت تدعى نفسك تظاهري سيك شيء إن ربي لطيف لما يشاء ألا من روس صواني قاعدين دي يسوء إن كان أنت ما دمع أنا من تميد سيك شيء شيء زما إن ربي لطيف لمن يشاء كنا وتو ألا من روس صواني قاوان دي يسوء سيكين بايكو وانا شيني اللطيف كما يدعك سني ما لم يسوك شيء ديني دي كشين أسماء الله الحسنى daidai daga cikin sunayen Allah jama'a Al-Latifu muka ce sunan Allah ne kun tuna da wannan ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir ala ya'lamu man khalaqa Allah a matsayin sa na wanda ya halitta shi bai san abin da ya halitta ba bai san abin da ya halitta ba wa huwa al-latifu al-khabir alhali Allah ta'ala shi ne al-latifu sannan kuma shi ne al-khabir أولي يقول الله لطيف بإباده يرزق من يشاء الشاهد اللطيف مكشي سناني لكي سورة الله تعالى ما ننسى هو ما نبيت كشي شيني اللطيف سكشي سوء هو من يوصل الإنسان إلى الغير بالرفقي شيني وندتي ساجد تشوت سوا زوا وني وزوا وندتي بالرفق كين سخت الدعوة كين سوكي يكاومك الخير كين سوكي wasu malamai suka ce shine man yusil insana ila alghayr min haythu la yashkuru alghayr shine wanda zai kawo ka kyautatawa a lokacin da kai baka ko sai da aka yi kyautatawa sai ta zo maka to shine al-latif wallahu a'lam to abin da Allah ta'ala mai sadar da alkhairi sai da kyautatawa sai kenan ga wanda yaso kun gane ko cikin sauki da kyautatawa kuma sai da mutum bai ko san wanda aka yi alkhairi yazo bai dashi ba Allah shi ke da wannan sifa da irin insani da alkhairi da yake mabayinta inna rabbi latifun lima yasha innahu huwa al-alimul hakim wace lalle ubangiji na shine masani kazalika shine mai hikima Allah ya sifanta da sifa ta ilimi sannan ya sifanta da sifa ta hikima al-alimu sunan sani cikin sa akwai sifa ta al-ilmu al-hakimu sunan sani cikin sa akwai sifa ta al-hikima saboda Allah ba abin da yake boye gare shi subhanahu wataala shine zaman sa al-alim al-hakim kuma yana cike da hikima sai da duk abin da kaga yayi ka sani ko baka sani ba to abin akwai hikima cikin shi innahu huwa al-alim hakim ina fata gani to wannan shine to sai yake cewa rabbi ya ubangiji na قد أتيتني من الملك فتحكيك أكاباني ملكي وعلمتني من تأويل الأحاديث سنقوم كذلك يا أبن جيد تعالى كاسنا دني فسر مغلقي ألا كاباني ملكي سنقاسنا دني فسر مغلقي باب الشك ألا تعالى وتنور ما لميتك شيء كما يدى الشيخ محمد ناصر عبد الرحمن ناصر السعيد يا تفسير زي كي تشوا انا نقول كما كشي باين النبي صلى الله عليه وسلم يا بيان موقف daga cikin nemomi wasu kuma da Allah ya mata da yin hurcin sa ga Allah game da wannan nemomin da ya mata sai kuma ya ga dacewa ya hurtanto ya hurtace Ubangiji ta'ala da addu'a kuma domin neman samu abin da ya shafi alkhairin lahira domin wa'annan nemomin da aka faɗi yanzu duka wato nemomin da annabi ya yi ke kirgawa cewa Allah ya bata su to nemomi ne da suka shafi duniya sai ga dace yanzu bari ya hukunci Ubangiji ta'ala da addu'a domin samun ni'ima da alkhairi a lahira
saboda sanin sa da cewa dukkan wani abu da ke duniya na ni'imomin duniya kenan to karare ne da mulkin da waye da duk wani abu da ya kasance cikin sa ya waye gari cikin wani abu da ba wanda ba na nema in dai duniya ya zai kaji zai wuce sai ga cewa yanzu sanci ubangiji da Allah da neman addu'a kan alkhairin da ya shafi lahira shine ce rabbi ya ubangiji da ala ta yi min mulki shi hakika ka ba ni mulki ka ba ni mulki wa lamta ni min tawil al ahadith ko kuma ka sanar da ni fasara mafalki wannan maganganun wallahu alam malamai suka ce da ya fara shimfiɗa da su kafin ya faɗi abin da zai roƙi Allah za ku cewa rabbi kad ataitani min al-mulki wa allamtani min ta'wil al-ahadith har zuwa faɗin sa fatirat samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah dinnan bai roƙi Allah ne na'am a yace Allah ba shi wannan bai kai ga cewa Allah ba ne kaza musu fara to wani suka ce duka wannan kaskantar da kai ne ga ubangiji a farko yana faɗin ni'imomin da Allah ya ba Allah kai min kaza kai min kaza nagode Allah saboda ka ina so yanzu kuma kai min kaza ko ga ni ba rabbi kad ataitani min al-mulki yanzu Allah ya baka ni'ima kai itirafi da an baka ni'imar godiya ce ga Allah to wannan zai zama tarbiyyar kuma in ka roki Allah sai Allah ya kaza addu'a ka to daga cikin abin da Allah ya masa ni'ima sai cewa allamtani min tawilil ahadi daga cikin ni'imomin da Allah kai min nagode shine ka sanar da ni fassarar mafalki ka sanar da ni fassarar mafalki wa allamtani min tawilil ahadith to dan wurin kamar da muka ishara a baya malamai suka ce tabbas wanda abu da dalili su faɗa ya faɗi yana kirga nemomin da Allah ya masa kafin ya kai ga yin addu'ar da zai yi abu ne tabbatacce mun karanta abin da yake tabbatar da haka cewa Allah ya sanar da shi fassarar mafalki wallan bani mai tawili a hadis ya fata rama kawalkin sahibai ya siji ne ko wannan alfatayani da suka shiga kurmu a tare da shi sannan ya fassara mafalkin sarki lokacin da ya ga saduwa ko shanu guda bakwai kiba-kiba a cikin mafalkinsa da zangarku guda bakwai ya ga kuma wasu ainihin shanun ramammu da zangarku busassu wa'annan ramammu suna cin wa'annan ainihin zangarkun guda bakwai duka da yusu ya fi fassara wa'annan abubuwa da sanarsu wanda Allah masa wannan shi ne wa Allah tani min tawilil ahadith kun gane ko da aka annabi Isa alaihi salatu wassalamu yana daga cikin bai wanda Allah ya masa ya sanar da shi fassarar mafalki kamar da mun ishara cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma Allah ya bashi kaso mai girma da wanda nema ta fassarar mafalki to shi abin da ya shafi fassarar mafalki jama'a wata matsala ce ita ma wadda tana ga wato kai ka wuce al'umma tana da kai ka wuce al'umma saboda har littafa akwai wasu na larabci wasu ma na hausa na fassarar mafalki haka wasu malamai akwai na musamman masu fassarar mafalki wasu yara ma sai su rubutu su gurga da hausa na fassarar mafalki in kaga kaza kaza ne in kaga kaza ma kaza ne to asalin fassarar mafalki gaskiyar magana asalinta malamai suka ce ilimi ne na annabawan Allah domin fassarar mafalki ilimi ne wanda yake da alaka da gaibi domin ka kalli fassarar mafalki shine duka in kai mafalkin wani a cikin bacinka to a fassara maka mafalkin ana gaya maka cewa kaza zai faru da kai wanda bai kai gani bai kai ga faruwa ba yanzu wannan ba ku ganin akwai wani abin da ya shafi ba da labarin da ya ci na'am akwai ko shakka ba mutum ya mafalki yaje wurin wani ya fassara masa ce mulkin da kai yana nuna kaza zai faru da kai yana ga masa alin zai faru gari shi ne mustakabal wanda wannan gaibi ne babu wanda san shi taiwa sai Allah ta'ala shi sai malamai suka ce asalinsa ilimi ne na annabawan Allah annabawa ne Allah yake sanin shi al-asl haka dai yake amma ni cikin malamai ya tabbatar da cewa duk da haka shi wannan ilimin na fassara mafalki yana yiwuwa a samu wani mutum salihin bawa ya zama yana iya fassara mafalki yana iya fassara mafalki kuma fassara ta zama daidai amma fassara tashi za ta dogara ne ga abubuwa kamar haka ko dai zama cewa ya tsosani wani ilimi ne daga cikin ilimin da annabawa wato da annabawan da Allah ba su fassara mafalkin suka gadarwa al'umma kamar yanzu mu al'umma annabi a ce kana da wasu jerin hadisai da ka kiyaye su tabbatattu ingantattu daga annabi da ya fassara kaza kaza ne in an ga kaza 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 ne ka san su to bina'an akan fassara annabi sai wani ya ce maka ya mulke kaza sai ka ce to kaza ne saboda annabi ma an zo maka yayin wannan mafalkin ya ce kaza ne kun gani ko kuma ya zama cewa shi wannan bawan Allah zai fassara mafalkin ya zama cewa abin mawhi ba shi kawai haka kawai Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wannan ilimin ta hanyar amfani da khibra da wasu qara'in da amarat kun gani sai da mai mafalkin ya zo zai kalli wasu alamomi da qara'in ya ce to kaza kaza ne to so ce wannan yana iya faruwa gaskiya amma ba kowane mutum ba kaɗai wasu mutane ne a yanzu cikin bayan Allah kake samu da wannan matsayi khulasar wannan magana Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ya yi ta cikin silsilatul huda wan nur silsilatul huda wan nur magana shi mai tsawo akwai wani dalibin sa Abu Malik shi ya yi da masa tambayoyi ana sajjalawa kuma ana rubutawa khulasar abin da ya faɗi ga shi kamar haka cewa shi mafalki arruhu ya talasatu anwa mafalki iri uku ne jama'a mafalki da mutum zai kwanta ya yi mafalkin ya gaka za iri uku ne na farkon ku shine al-ghasu abghasu ahlamin wa makhawiju shaytan yaye mafalki da kuma irin tsorace da shaytan zai saka maka kana bacci ka ga wasu abubuwa kawai da banza ko na hirgita ɗaya cikin bacci wani shi ne nau'i na farko da mutum ke yi na mafalki to irin wannan ya ce irin wannan nau'i na mafalki bai ko bukatar a fassara maka shi bai ko bukatar a fassara maka shi ka yi mafalkin zaki ya koro ka ka yi mafalkin kana bacci wani abu ya taushe ka kana ta ihu sai ka zaburar ɗaya ka tashi to kaga wannan wace fassara za a yi maka kawai abin da a cikin wannan shi ne da ka tashi ka yi ta'awudi ka yi ta'awudi ka tofa a ɓangaren hannunka dani na hagu ka canza yanayin kwanciyanka shi kenan shi ne sunna ba wata fassara ga wannan mafalki jama'a nau'i na biyu ya ce shi ne ahadisun nafsi a yi ma yi zubuhul insan zancen da ka kwana yana makali da kai cikin zuciyarka shi ne a hadisun nafsi ka kwana kana begen wani abu kana son wani abu to za ka yi gani cikin bi cikin mawalki wani shi ne a hadisun nafsi ka kwana kana cin kishirwa kana bukatar ruwa babu ruwa sai kuma ce dauke ka sai kai mulki kana shan ruwa ha sai ka tashi ce fasara zai ba a zai wata fasara mana ka ji zuwa ƙirwa ka sha yaro matashi yana son aure bai yi aure ba yana zuke ta maka zuwa son wata yarinya in ya kwanta bisa ka kiwa kayan bacci yana ta labarin ta cikin zuciyarsa da ya bacci kawai sai ya san shi yana saduwa da ita to zai tashi ce fasara zai masa fasara shi ne wakan jana ba wakan jana ba shi ke zai ke zuwa bidan kudin aure wannan shi ne hadisin nasu ina fata kun gani to sai nauyi na uku kun gane ko shine ar-ru'ya salihah ar-ru'ya salihah mafarki na gani ce ita wannan ar-ru'ya salihah kamar da cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ita ar-ru'ya salihah juz'un min sittatin wa amma ila juz'an min an-nubuwah yace wani yanki ne daga cikin yanki 46 na annabawa ai nace fassara mafarki wato asalin sa ilimi ne da aka gaje shi daga annabawan Allah yanzu mutun yayi mafarki na gari wanda wannan la'alla shi zaka ce yana bukatan a gaya maka ni zai faru da kai nan gaba to sai annabi yace irin wannan mafarkin kashi guda ne cikin kashi 46 na annabawa a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu abin da ya saurana annabtaka annabtaka ta kadi lam yabqa min an-nubuwati illa al-mubashirat yace cikin annabtaka komai ya kadi da zakkuwa na bayan annabi babu wani annabtaka wata annabtaka zan ce ko yace kawai abin da ya rike mutane yanzu shine al-mubashirat sabai suka ce minene al-mubashirat yace ar-ru'ya as-saliha yaraha ar-rajulu aw tura lahu shine mafalki da gari kyakkyawa da mutum zai gashi a cikin bacci ko wani ya gani ya ga na maka shi to zai wannan mafalkin na kware da muka ce yanki ne tsaye daga cikin kashi 46 na annabtaka kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara to la'alla shine mafalkin da yake bukatar fasara shine mafalkin da yake bukatar in kai shi kyakkyawa mafalki to sai ka ce a fasara maka shi kun gane ko wanda shi ba abghasu ahlan ne ba ba tsorashi tsorashin shi dan bane ba kuma a hadisin nafsi ne ba to sai to asalin fassara irin wannan mafalkin yake cewa aslu ilmi ta'bir hadha an-naw' min ar-ru'ya mustamadd min al-wahy yake ilmin da ya shafi fassara irin wannan mafalki to abu ne wanda asalin sa tushen sa daga wahyi yake yace ai huwa من علم الغيب الذي يطلعه الله تبارك وتعالى لمن شاء من رسله يعني wannan yana daga cikin ilimin gaibi irin wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake tsinkayen da wanda ya ga dama shi daga cikin manzanninsa ce misali Yusuf wa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kaga duka Allah san da su fasar mafati wanda muka ce nau'i ne na ko kace ni bangare ne da ya shafi ilimin gaibi Allah ta'ala yakan tsinka da wanda ya ga dama da gare shi ko da shi daga cikin annabawan sa to sai ce wannan ilmu aidan kad yakunu hibatan min Allah aw firasatan aw khibratan aw la'u zalik yace to a daidai lokacin da wannan ilmi asalin sa mustamaddin ne min al-wahyi yace kuma zai iya zama kyauta daga Allah ko firasa rasa ina shine hasashin da mumini zai yi ko wani kwaji wanda muke samu a ilimi da wani ishara da su ko abin da ya kama da wannan sai ce fa yakuna ar-rajulu bisababi zalika yu'abbiru ar-ru'ya sai mutum ya waye gari a sanadiyyan wannan kyauta da Allah ya mata yana ifassara mafalki bina'an ala ba'd al-qara'in wal amarat to amma wannan zai dogara ne akan wasu alamomi da zai lura da su wato gashi daga gashi wanda ya mafalkin ka zo kai mafalki ka bashi labari to zai kalle ka ya maka tambayoyi to ya lura da wasu abubuwa su za su bashi damar saboda kaza da kaza sai ya fassara maka kamar wancan cewa insha Allah yana cikin kaza ne kun gani kenan ne kamar yana so ya ce daga cikin mutane waɗanda ba annabawa ba ana iya samun wanda zai yi fassara mafalki bisa ga wannan abubuwan da muka faɗa wanda muka ce Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani shi ya fayyace su kun gane ko to wannan shine cewa bina'an ala ba'dul qara'in allati wato ba'dul qara'in wal amarat allati yulahizuha yana mai dogara da sashen wasu qara'in da alamomi da zai lura da su ga shi mai mafalkin ko yadda mafalkin ya faru sai ce lakin al-farqa بين تعبير الرؤيا وبين تعبير الرؤيا المستمد من الوحي المستمد من الوحي التي اما هو عند ابن بنجي تكاني فسر مفلكي wanda tushen sa daga wahayi ne wato na annabawa kenan wallazi huwa sibatun da kuma fassaran mafarki wanda yake kyauta ne da Allah bai wa wani mutum salihi wanda ba annabi ba aw firasatan aw ma shaba hadalika ko mutumin da Allah ba shi wani karfin hasashi ya hasaso da abu game da mafarkin kai ce kaza ne to wabanci na tsakanin fassarawar mafarkin annabi da fassarawar irin wa'annan salihan bayi kuwa bambanci shine kamar haka inna ta'birar ru'ya bil wahyi ay min an-nabi fassara mafarki ta hanyar wahyi daga wani annabi daga cikin annabawan Allah yace amrun yaqiniyyun wa qat'i yace al'amari ne na tabbas kuma yanke haka shi bi ma'ana duk wanda ya zamani da annabi ne mafarki ya faɗa ma annabi annabi fassara masa shi to tabbas yaqinin annabi da annabi fassara shi haka fi haka yake babu ko tambama haka zai faru kun gani ko amma ta yace amma ta'biru ru'ya min rajulin salihin wa huwa zanniyun wa laysa qat'iyyan ki to amma idan wani bawan Allah salihi ta hanyar hiba ko firasa ko wata khibra da Allah bashi yake iya fassara mafarki yake to fassara shi shi bambanci ta da annabi daga cikin annabawan Allah shi duk abin da ya fassara mafarkin da shi to tsammani ne da so ne ba yanke ne ba gaskiya saboda ka shi ma ba zai ce maka tabbas sanar da faru da kai ba sai dai ce kaza da ni gani saboda kaza ka ce kaza lokaci kaza ka ga kaza cikin yanayi kaza insha Allah la'alla kaza ne zai faru kun gane ko saboda ka zanni ne ba wai ka sai ne ba amma shi annabi ya fassara maka mulki tabbas haka yake dan shi da wahayi yake fassara kun ko gane ba to amma shi wannan wasu alamomi ne zai duba ya fassara to yana iya zama yayi daidai yana yi wayo daidai eh kuskure ya tabbata cikin hadisi wani mutum ya zo ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya mafarki annabi ke mai mafarki ya fadi mafarkin da yayi annabi yana neman ya fassara masa shi Abubakar ce yace annabi ya bari ya fassara masa yace to fassara masa fassara masa annabi Abubakar ya fassara mafarkin sai annabi ce asabta fi ba'dhin wa akhta'ta fi ba'd yace to kaga kai Abubakar ka fassara mafarkin wani kai ne da wani mishi ba kai daidai ba saboda shi Abubakar ya fassara mafarkin ne da hasashi ba wahayi ba amma shi annabi in ya fassara mafarkin ya kan fassara shi da mene to bambanci kenan kamar da shi Sheikh Muhammad Nasir Dini Albani yake faɗa kun gane ko to don haka shi duk abin da ya gaya maka na fassara mafarkin wanda shi ba annabi ne ba salihin ba wani zato ne da hasashi yace in huwa mabniyyun ala alqara'in wal amarat allati biwasitatiha wato yu'addiru ru'ya wanda wannan alamomin ta hanyar su ne yake fassara mafarkin to sai ce fa hada irin wannan fassara mafarki da yazo daga wani bawan Allah ba 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 nabi ba fassaran yace kat tahdisu kama yadhunnu almu'addiru fassaran tana iya faruwa kamar da shi mai fassara mafarkin yake tsammanin abin zai faru haka wa kad yati al'amru khilafa zalika yace kuma al'amarin ma zai zama ba haka ko gani ba saboda ka in dai mutum ne ba annabi bai fassara maka mafarki to fassara ana ya dace ta zama bi haka nan tana ya dace kuma ya fassara fassara ba zama ba ba abin da yake saboda da ma hasashe babu tabbaci to shi ko hasashe ko zato yana iya yuwa yana iya wato yana faruwa yana iya ya zama bai faruwa ina fata ku gani wannan shine abin da shafi al'amarin mafarki umuman wanda muka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da annabi su irin wannan fassara mafarki da santo shi annabi Allah ne kuma Allah ya bai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su mai yawa na wannan ilimi to amma da magari mutane lalle sai su kasance a cikin takabbur da bai da duk da shi Allah ne mafarki ba wani abu ne ba kamar yace wanda mutane kawai za su ta kuma a cikin sa ko wai ce na fassara mafarki ya dauko tabirin ruwa ya libili tiri ya ce ni ka gani ba ya duba maka fassara ma wani ya dauko wani tahi da boko ba da aka rubuta shi ka gani a fassara maka ba haka ake yi ba gaskiya kun gani to kuma ma ko da ma a ce an samu salihin bawa da yake in fassara mutane ba wani ta hanyar fara'id da wasu amarat muka ce duk fassara da ya zato ne da hasashe da tsamani da aka fassara da ya yi tana iya zama haka nan tana iya zama mishi ba haka nan ba amma shi annabi daga cikin annabawan Allah in ya fassara maka mabanci babu shakka wannan amru ne qat'i wa yaqini yadda fatar maka din haka ne ne yadda babu wani shayyi ko tawi yadda abin da ya ga maka ya ga maka shine bina'an ala alwahyi dogaro da wahayin da Allah ya maka wannan shine wallahu ta'ala alam kun gane ko to za mu ci gaba da duba wannan addu'a ta annabi Yusuf alaihi salatu wassalam akan zaman da yake fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah adaratu mu mai zuwa insha Allah da fatan azu da muka wadi bisa ga tawaba Allah ba mu da dan sa kusuri Allah ya ji mana ya ga fata mana insha Allah shi ne suka tayin wa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.